Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nigeria za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan kun huta lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 a gogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa an yi asarar rayuka ciki hadda na sojoji bayan wata arangama da aka yi tsakanin sojojin da mutanen wani ƙauye da ke jihar Niger. A Najeriya har ila yau masana a fannin tsaro na bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da barakar shugabanci da ta kunno kai a kungiyar Boko Haram. Bayan da rahotanni suka ce an nada sabon shugaba a kungiyar.
Eh to ka san waɗannan mutane akwai bambancin aƙida a yanzu, wato kaman kada ne wanda ruwa ta kare mishi.
Yau kan wannan batu zamu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku. Shin ya kuke kallon lamarin yayin da rikicin shugabanci ya barke a tsakanin kungiyar ta Boko Haram? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sannan muna tafi da labarin wasanni, amma fa duka sai kun sha labarin duniya.
Tare da sallama a gare ku ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai wasu hare-hare akan wasu masu yawon bude ido ɗan ƙasa Amurka da Turai a yammacin lardin Herat dake Afghanistan, inda suka raunata mutanen su 6 da kuma direban su ɗan Afghanistan. Mai magana da yawon 'yan kungiyar ya faɗi cewa 'yan Taliban ɗin sun auna abin da ya kira tawagar maƙiyansu, kuma adadin da suka bada na waɗanda harin ya shafa na da yawa. Ko da yake dai an san kungiyar da yin a ringizan adadin yawan mutanen da suka kashe. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan lardin Jilani Farhad ya faɗa wa muryar Amurka cewa harin da ya auku ne a unguwar Christy Sharif jim kaɗan bayan da baƙin suka dawo daga tsakiyar lardin Bamiyan. Lardin Herat ya haɗa iyaka da Iran, kuma akwai mayakan Taliban da ke gudanar da ayyukansu a gundumomin lardin. A halin da ake ciki kuma, wani jirgin sama mai saukar angulu ya faɗo a yankin tsaunukan lardin Logar. Jami'an tsaron yankin da shaidan gani da ido sun ce jirgin kirar wato Rasha mai lamba MI-17 ya kama da wuta jim kaɗan bayan da ya taɓa ƙasa. Sun kuma ce wata ƙungiyar maza ɗauke da makamai sun je wajen da hatsarin ya faru, kuma sun ɗauki mutane 6 zuwa wani wuri da ba a sani ba.
Rundunar sojin ƙasar Masar ta ce ta kashe Abu Du'a Al-Ansari, wanda ta bayyana cewa shine shugaban 'yan ISIS da ke reshen yankin Sinai. Takarin sun kai jerin hare-hare ta sama akan garin Arish, inda suka kashe mayakan ISIS guda 45 tare da Al-Ansari, a cewar wata sanarwa daga shafin Facebook ɗin Brigadier General Muhammad Samir. Sai dai sanarwar bata ambaci ko yaushe aka kai wannan hari ba. Takarun ƙasar Masar sun sha fafatawa da 'yan bindiga masu kishin addinin Islam a yankin na Sinai shekaru da yawa, amma cikin 'yan watannin nan sun fi mai da hankali akan mayakan ISIS. Amurka ta yi kiyasin cewa adadin mayakan ISIS da ke yankin sun haura ɗaruruwa, inda ta ce za su kai kusan 1,000.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da masu kada kuri'a a Amurka ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican da Democrat, manyan jam'iyyun siyasar ƙasar guda biyu waɗanda ba a saba ganinsu ba sun fara haskakawa a bainar jama'a. Shugaban ƙasa na ƙarshe da aka taɓa yi, wanda ba ɗan jam'iyyar Republican ko Democrat ba ne, ya gama aikinsa a shekarar 1953. Kuma duk da cewa jam'iyyu daban-daban na fidda 'yan takararsu a kowace kakar zaɓe, ƙalilan daga cikinsu ke samun goyon baya. Wasu daga cikin dalilan sun haɗa da matsalolin tsarin da ke hana 'yan takarar isar da saƙonninsu ga ɗimbin masu kaɗa kuri'a. Amma a ranar Talata da ta gabata, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Libertarian Gary Johnson tare da wanda ya tsaida a matsayin mataimakinsa Bill Weld sun bayyana a taron amsa tambayoyi ko jin ra'ayin jama'a da gidan talabijin din CNN yayi karo na biyu kenan a wannan kakar zaben wanda ake shirin yi a shekarar nan. Haka kuma yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Grand Party Jill Stein da wanda zai yi mata mataimaki a Jamu Baraka su ma za su samu damar halarta irin wannan taron ranar 17 ga watan nan na Agusta.
‘Yan sandan birnin London sun faɗa yau Alhamis cewa ba su samu wata hujja da ke nuna alamun aikin ta'addanci a harin da aka kai a birnin ba, bayan da wani mutum ɗan ƙasar Somalia ya caka wata mata wuƙa inda ya kashe ta har lahira tare da raunata wasu mutane su biyar a tsakiyar birnin na London, amma sun ce ta yiwu harin na da nasaba da matsalar taɓin hankali. ‘Yan sandan sun kame matashin ɗan shekaru 19 da haihuwa a filin Russell da ke kusa da jami'ar London bayan da suka yi amfani da na'urar lantarki da ke nakasa mutum. Matashin da ba a kai ga bayyana sunansa ba yana hannun 'yan sanda yanzu haka a wani asibiti a birnin na London. Shawarar baza 'yan sanda dauke da makamai akan titunan London na da muhimmanci sosai saboda galibin 'yan sandan kasar Burtaniya ba sa daukar bindigogi. Jami'an tsaro sun bayyana cewa matar da ta rasa ranta a harin 'yar shekaru 60 da haihuwa 'yar kasar Amurka ce. Jami'an kiwon lafiya na gaggawa sun yi jinyata inda lamarin ya faru, amma jin kadan bayan aukuwar lamarin ta riga mu gidan gaskiya. An sallami mutane uku daga cikin waɗanda harin ya shafa a safiyar yau Alhamis daga asibiti, sai dai ba a san halin da sauran mutane biyu ke ciki ba. To, labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda rahotanni ke cewa an yi asarar rayuka ciki har da na sojoji bayan wata arangama da aka yi tsakanin sojoji da mutanen wani ƙauye da ke jihar Niger. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Bazari ya aiko mana.
Kimanin mutane 7 ne aka kashe a ciki har da sojoji guda 4 a wani rikicin da ya barki a ƙauyen Kofa da ke yankin ƙaramar hukumar Boso a jihar Niger, Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa rikicin ya barke ne a lokacin da sojojin suka je ƙauyen domin gudanar da wani aiki a cikin daren Laraba wayewar garin Alhamis din nan. Malam Yusuf Mai Kunkele na ɗaya daga cikin mazauna garin ga abin da ya shaida mun ta wayar salula.
Din yanzu nan da situation din shine mutane warawa sun riga sun gudu sun bar ƙauyukan, sojojin da aka tura wurin sun riga sun yi wafawa da ta warawa.
Yanzu mutum nawa aka kashe ku a gaban ku?
Mutane 7.
Na'am, duka mutanen ƙauyen ne koko dai akwai wasu sojoji haka?
Akwai soja guda 4, akwai gwari guda 4.
Soja guda 4, gwari 3.
Na'am.
A halin da ake ciki dai an jibga jami'an tsaro a yankin, kuma kawowa yanzu jami'an tsaro sun cafke mutane 40 kamar yadda kakakin 'yan sanda na jihar Niger DSP Bala Elkana ya mani ƙarin bayani ta wayar salula.
Gaskiya makamai hannun wanda aka kama, an gano makamai.
Kamar bindigogi koko dai wukake ko sanduna?
Bindigogi da wukake da addinar da kware da baka.
Ko da yake dai hukumomin sojin ba su tabbatar da mutuwar sojojin ba. Amma mataimakiyar daraktar labarai na rundunar sojin da ke Mina, Manjo Injideka Agu, ta ce sun kai samami a yankin ne saboda binciken wasu makamai da suka hada da bindigogi da albarusai. Tuni dai gwamnatin jihar Niger ta nuna damuwarta akan wannan lamari. Mr. Jonathan Batsa shine kwamishinan yada labarai na jihar Niger.
So amma kiran da muke ma mutanen mu dan Allah ayi hakuri, in akwai damuwa a gaya ma hukuma.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To, a Najeriya har ila yau rahotanni daga kasar na cewa an sako dan majalisar wakilai Sani Bello Mashi wanda ke wakiltar mazabar Mashi da Dutse a jihar Katsina, bayan da wasu suka yi garkuwa da shi yayin da ke rangadi a gonarsa da ke Kaduna. Wakilin murya Amurka Nasiru Adam Yarhikaya ya zanta da wannan hannun daman dan majalisar mai suna Bishir Mashi, ya kuma fara ne da mai wannan tambayar.
Yanzu ne hali ake ciki kan shi dan majalisa?
To, alhamdulillah, mun kam yanzu murna har hanci har da kunne, saboda Allah ya sa mutumin nan ya dawo cikin koshin lafiya. Ba a taɓa shi ba, ba a yi mai lahani ba, ba a yi mai wata barazana ba.
A daidai ina aka sako shi?
An sako wannan mutumin na daidai guri da ake ce ma, inda ake ce ma hanyar tafiya ta Binin Gwari din nan, wani wuri da ake ce ma Dogon Dawa.
ki yanzu yana ina shi dan majalisa?
Yanzu haka muna tare da shi a cikin koshin lafiya a nan Kaduna.
A tsakani da Allah, nawa aka bayar aka sako shi ko babu abinda aka bayar na diya?
To magana diya nan ba da taso ba, an tuntube mu muka ce mu gaskiya ba kudi, kuma kowa ya san halin da ake cikin wannan kafe, saboda haka yanzu mutum mu ce sai mun ba da kudi muna yaudarar kawo nan mu ne. Kuma wannan abin ya samu nasara saboda ruwa da tsaki da gwamnati, jami'o'i na tsaro, farin kaya da na 'yan sanda da na kuma ma'aikatan National Assembly da shi mai girma minista na aviation su shiga nan su shiga nan. To ina ga wannan nake tunanin ya tsorata mutanen nan, sun san cewa sojoji da 'yan sanda da jami'ai duka suna cikin dajin nan. To ina sa ran wannan shi ya sa musu tsoro.
Amma Bijir, ai da muke magana da kai jiya ka ce su waɗanda suka sace shi sun ce sun yi babban kamu, don haka suna buƙatar diya mai tsoka.
Wannan gaskiya ne. Jiya a maganar da muke mun yi magana da su suka ce gaskiya su sanata ne suna dawowa. Muka ce ba sanata ba ne, bawan Allah ne ta dawo daga treatment ɗin shi, ba ma kuɗi ya rishi ba, saboda haka ba inda za mu samu kuɗi. Shi ya jaza musu, suka kuma tabbatar da cewa hakan ne. Ina ga ya taimaka wajen samun nasarar sakin shi wannan bawan Allah.
Bishir Mashi kenan, wani na hannun daman ɗan majalisa Sani Bello Mashi. To, a Najeriya da ya yi, masana a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da ɓarakar shugabanci da ta kunno kai a tsakanin ƙungiyar Boko Haram. Bayan da rahotanni suka ce an naɗa Abu Musab Al-Barnawi a matsayin sabon shugaban ƙungiyar. Sai dai a wata sanarwa da ya fitar, Abubakar Shekau, wanda ke jagorantar ƙungiyar gabanin wannan takaddama, ya ce har yanzu shi ne shugaba. Na tambayi iya komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya, wanda ke fashin baki kan harkar tsaro, shin ko hakan na nufin akwai bambancin aƙida kenan a tsakanin shugabannin biyu?
To ka san waɗannan mutane akwai bambancin aƙida a yanzu, wato kaman kada ne wanda ruwa ta ƙare mishi. Abubuwan da waɗannan mutane yanzu ba su da wani makama, an fara kakkaɓe su yanzu, wato suna nan ne suna shure-shuren mutuwa. To dan haka tsakanin su za ka ga sun fara fada da sauransu, kuma wayannan abubuwa duk propaganda ce ta iska ta ƙarya, ba abin da za su iya yi. A dakarunmu da sojojinmu sun ci mutuncin wasu, sun riga sun yi gaba da wayannan mutane. Abin da ya saura ƙiris ne kawai a cin musu. Yanzu ma kawai fada ne, kuma wannan abubuwan ma propaganda ce. In ka duba yadda aka hada maganan da ya yi na minti 10 na shaurara, ba wata magana bace, magana ce kawai ta banza, magana ce wanda yake ba ta da wata tasiri a sha'anin tsaro a ƙasar nan a yau.
Ya kuma do idan ka ce duk farfaganda ne, kaman kana nufin kenan wannan dan rikicin da aka samu a tsakanin sun shiryawa aka yi kenan?
Ai, kwarai da gaske. Ai, in ka duba yadda abubuwan suka faro da sauransu, a yau in ka saurara, yau kwana nawa baka ji shi kawai ya yi magana ba. Ba ma labarinsa, ba maganan irin waɗannan mutane. Sai yanzu ne lokacin da ƙarfinsu ya fara ƙarewa, wannan rigima za ta fito a tsakaninsu. Sau da aka waɗannan mutane propaganda ne, yana ɗaya daga cikin abubuwa propaganda a sha'anin yaƙi.
Wasu za su yi tunanin cewa ganin shi Shekau ɗin ya jima bai bayyana ba ne ya sa wataƙila, ko kuma su a tsakanin ƙungiyar an ga alamun rauni ɓangarensa ya sa aka yi maza aka naɗa wani sabon shugaba.
Ai, ƙungiya ta riga ta samu rauni tuntun. Ai, raunikan sun riga sun samu a tsakanin su. Ina tabbatar maka waɗannan mutane ba tare suke ba, kuma ba wasu tasiri da za su sake yi a ƙasar nan insha Allah da ƙasashen da suke kusa da mu.
Duk da cewa kana tunanin wannan abu shirya shi aka yi, wato farfaganda ne kamar yadda ka faɗa a baya, wasu na da ra'ayin cewa gwamnatin Najeriya ce amfani da wannan dama da aka samu ɓaraka ta shiga ta jawo wani ɓangare a ciki ko a nemi maganan sasanta. Ya kake kallon wannan ikirari?
Ban yarda da wannan ba. Ai, in ka duba waɗannan mutane, a gwamnatoci da dama sun so su zauna da su a tattauna, a fahimci juna, a ga yadda za a tafi tare a shiga tare. Amma duk wanda ka kama sai ga shalkoliya ce, wannan ya zo ya ce wannan, wannan ya zo ya ce wannan.
Ya bar wasiya ga ummatasa a hajji na ƙarshe zaman lafiya, ya zo da saƙo na jalla gare mu.
To, iya kuma do Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya kuka saurara gabanin wato kafin wannan waka. To, kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakinku, shin ya kuke kallon lamarin yayin da rikicin shugabanci ya ɓarke a tsakanin ƙungiyar Boko Haram? Sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira
ita ce 202-205-5655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-5655.
To kada dai a manta, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu karfe 5 na yamma ne, wato sauran 5 saura minti 15 kenan. Kira mana farko ya fito ne daga Sokoto. Wane ne akan layi?
To Mahmudu Lalo Sani da aiki.
Yawa, barka da shigowa wannan fili.
Eh, kana tare da Usman Eldolo Bonkari, karamar hukumar mulki ta jinji a jihar Sokoto, Najeriya.
Yawa, to muna jin ka Malam Usman.
Eh, wannan tofaraka da ta samu asali kufutarsa kwalu tsakanin shugabannin Boko Haram shi Abubakar Shekau da Al-Badawi. Ku sai mu ce farka ganda ce kuma iko ne bayan hari, wanda yake mu ba shi ne dalibu ba. A'a, fatan mu fito su nuna asaran da su gwamnati domin a sasanta da su a tsara samun zaman lafiya. Amma wannan kada gwamnatin Najeriya ta ɗaukai wata farka ganda, a'a, ta ɗaukai cewa ne tabbas tsawa da samun wata nasara. Wanda zai kuma kada ta tsaya da sai kasa a gwiwa ta ƙara dukkan matakan tsaro da ƙara ƙarfafa sojoji domin yaƙar waɗannan mutanen.
To madalla, mun gode Usman daga Sokoto. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi?
Sunana Yawu Sulaiman Dace, karamar kuma Kauru.
Yawu, to Yawu, muna jin ka.
To alhamdulillah, dama Bahausa ana cewa duk abin da yake baka tsoro wata ran zai baka tausayi.
Eh, muna jin ka Malam Yawu.
Yawa, Boko Haram dai bisa duka alamu dai ta kusa tattara kayanta ta bar Najeriya. Wannan gaskiya ba karamin nasara ne ga 'yan Najeriya ba, amma kira ga ɗan Najeriya ko kuma sojojinmu kar su ce da su tsaya hannu su zauna ganin cewa wannan kungiya ta rabu. Mu kuma 'yan ƙasa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yi ma sojojinmu addu'a. Allah ya ci gaba da tsora su a kawai nan bayan Allah. Allah ya sa a tashi lafiya. Na gode da wannan dama da aka bani. Sunana Yusuf Suleiman Madaci.
Mu ne da godiya Malam Ya'u. Bari mu garziya jihar Nasarawa. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kafin Magaji Dan Ya Musa, kuma jihar Nasarawa. Mahmud Lalo, barka da aiki.
Wa alaikum salam Shafale, muna maka marhaba da zuwa wannan fili. Menene ra'ayinka yau?
To Mahmud Lalo, a gaskiya bisa lillahi ina son dan jawo hankalin hukumarmu na tsaro na ƙasar nan namu Najeriya, kar su yadda su ce ba za su yi sanyin gwiwa da irin wannan bayanai da suka samu. Ya kamata su kasance inda aka san su da ƙwazo da nuna isa da abin nan, don su kwato ma wannan ƙasa namu, musamman wannan yanki gabas ta arewa, yancinta, don mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa namu Najeriya. Da fatan za mu zauna lafiya. Na gode Mahmud Lalo, ku tashi lafiya.
Mu ne da godiya Shafale daga jihar Nasarawa. Bari mu je Taraba. Wane ne akan layi? Hello, na Taraba.
Mahmud Kabiru ne daga Tella.
To Mahmud Kabiru, muna jinka.
Dan Malam Mai Adda.
To muna jinka. Hello, kana jin mu?
Wannan wanda ba zai amfani komai ba.
Eh, muna jinka.
Saboda da zana da wani abu yau tun da aka kafa gwamnatin nan gari nawa suka ce sun kama.
Eh, muna magana ne kan barakar da ta faru tsakanin su. Ya kuke kallon lamarin?
Wannan ka yanzu gwamnati idan ta nitsuwa ta samu hanyar da za ta fita. Yawwa, ta samu kawai yadda za ta yi ta kama su a gabanin.
To mun gode Muhammad Kabir Dan Malam Mai Adda daga jihar Taraba. Ga wani kira daga jihar Filato. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To fatan alheri gare ka. Daga karamar hukumar watai a jihar Filato, ina unguwan Danburan kai sai. Sunana Abdurrahman Amwase. Amwase,
na'am. To muna maka marhaba da zuwa Malam Abdurrahman. Eh, menene ra'ayinka?
Eh, wato wani duba da zan yi game da wa'innan kungiyoyi biyu da aka samu takaddama baraka tsakanin su. Wato an ce idan daji ya kama da wuta, fafat matukar bai cinyewa ba a yi wa fara barka da zuwa. Har ga Allah, ya kamata a ce su waɗannan kungiyoyi su gane cewa addinin musulunci fa bai ce a rika ɗaukan makamai ana kashe-kashe, ana farwa mutanen da ba su gida ba su gari ba, alhali kuma ana fakewa da sunan kalaman cewa wai ana kafa daular Islamiyya. Don haka da kirana ga mahukuntan kasana, ya kamata su yi gaggawar daukan matakai akan kalaman da ake samu yan cewa wa'insu suna sa gabansu yana faduwa yana rudewa.
Mun gode Mal Abdulrahman daga Jihar Plateau, bari mu sake komawa Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum Yahaya, Yelo ne daga nan Sabuwar Gaya.
Wa alaikum assalam Malam Yahaya, muna jin ka.
Gaskiya mu wannan abun ya kara mana karfin gwiwa akan sojojinmu, domin mun san inda muka ji sun fara wannan kalaman, to in Allah ya sa da za a ga karshen su da izinin Allah.
To mun gode kwarai Yahaya daga Kaduna. Ga wani daga Gashuwa kuma, wane ne akan layi?
Abdurrahman daga Gashuwa.
Abdurrahman muna jin ka.
Hello?
Hello Malam Abdurrahman, muna jin ka.
Yawa ni na bayyana farin ciki na ne akan rabuwar da wannan kungiyoyi suke guda biyu, saboda ina daga ɗaya daga cikin wuri guda.
Mhm, Allah sarki. Eh. Muna jin ka.
Ina bayyana farin ciki na.
Eh. To mun gode Malam Abdurrauf daga Gashuwa. Ga wani kira mun samu daga Katsina, wane ne akan layi?
Tunana.
Hello, kana jin mu? Na Katsina, idan kana kan layi muna sauraron ka. To ina kaman layin shi ya katse, ko kuma dai wani abu za a iya cewa ya faru. Muna tattauna ne kan batun baraka da aka samu ta shugabanci a tsakanin kungiyar Boko Haram. Mai ra'ayinku, ga kira daga Abuja, wane ne akan layi?
Abubakar ne daga Abuja, dole ya kafa ta mata.
To Malam Abubakar, muna jin ka.
Wannan abu dai da yake faruwa tsakanin waɗannan mutane su biyu da Allah ya raba kawunansu, muna fatan Allah ya daɗa farraka tsakaninsu, kuma Allah ya ba wa jami'anmu na ƙasa ikon sun galbar nasarar wannan yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda.
To mun gode kwarai Abubakar daga Abuja. Ga wani kira wanda ina ga kuma shine na karshe daga jihar Nasarawa, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam. Muna jin ka na Nasarawa.
Mamun Lalo, barka da kokari.
Yawa, barka da yamma.
Sunana shi Aibu Zuban, an ce ke jihar Nasarawa.
Na'am, muna jin ka Malam
Shaibu. Alƙalin kungiyar ku ba ku ta kafa son yaki labarin da ke gaban ka.
Hello Malam Shaibu, layin ka kaman kana kusa da ko radio ne ko akwatin television ne, ban sani ba, yana dan rawa. Hello, kana jin mu? Eh, muna jin ka, amma a gurguje zaka faɗi ra'ayinka saboda lokaci ya ƙure.
To ra'ayina wannan zan ce alhamdulillahi, addu'an mu ce talakawa ta kama wa'annan wanda suke cewa suna ikrarin kafa daular musulunci. Addu'an mu ta kama su, saboda haka muna addu'a ga Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala kare kawai asirin su, warga za su ga baki ɗayan.
To mun gode kwarai Malam Shaibu daga jihar Nasarawa, kuma da kiran ka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira. Yanzu kuma ga labarin wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Tsohon shahararren ɗan ƙwallon Brazil Pele zai kai wata ziyarar kwanaki biyu a Najeriya ƙarƙashin wani shirin ƙarfafawa matasa na nahiyar Afirka daga ranar 11 zuwa 12 ga watan nan na Agusta. Pele, wanda ya taɓa lashe kofin duniya na ƙwallon ƙafa har sau uku da ƙasarsa Brazil, zai shugabanci wata wasan ƙwallo ta matasa da za a gudanar a Ikoyi da ke birnin Lagos, ya kuma shugabanci wani taro da wasu hukumomin Najeriya. Haka kuma zai sadu da yara da matasa masoya ƙwallon ƙafa da iyayensu daga jihohin ƙasar daban-daban, ya kuma halarci wani bikin gala tare da wasu shahararrun 'yan ƙwallon nahiyar Afirka. A wajen bikin na gala ɗin za a ƙaddamar da wata gidauniya domin tallafa wa wasu cibiyoyin koyar da ƙwallon ƙafa a Najeriya. Wannan ziyara ta Pele dai ita ce ta biyu a Najeriya, bayan da ya taɓa ziyartar ƙasar a shekara ta 1967. A Najeriya an bayyana suna Abdul Jabbar Sani a zaman sabon kaftin ɗin 'yan wasan ƙwallon ƙasar 'yan ƙasa da shekaru 17, wato Golden Eaglets. A daidai sa'ad da ya rage 'yan kwanaki kalilan su fafata da takwarorinsu na ƙasar jamhuriyar Nijar a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 'yan ƙasa da shekaru 17. 'Yan Golden Eaglets ɗin za su fafata ne da Baby Mena ta ƙasar jamhuriyar Nijar a ranar Asabar domin neman tikitin shiga gasar ta nahiyar Afirka a Baɗi a ƙasar Madagascar. A jiya Laraba kuma an soma wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na Rio a shekara ta 2016 a ƙasar Brazil, tare da wasannin ƙwallon ƙafa na mata. kasar Sweden ta doke Afrika ta kudu da ci 1 da nema kafin mai masaukin baki Brazil ita ma ta doke kasar Sin da ci 3 da nema an soma wasannin kwallon kafar ne kwanaki biyu kafin bikin bude gasar a gobe Juma'a domin kuwa wasannin na kwallon kafa su suka fi yawan wasanni da kuma matakai da dama don wasannin guje-guje da tsalle-tsalle fiye da 11,000 ne za su fafata a wasanni daban-daban har 306 a gasar irin ta farko da ake gudanarwa a nahiyar Amurka ta kudu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wancan shekara ita ce mafi zafi a tarihi. Wani bangaren wannan zafin ya samo asali ne daga yawan canje-canjen yanayi, gefe guda kuma daga tsananin zafi da ya bijiro wa duniya sakamakon ayyukan bil'adama. Canjin yanayin ya kau a cikin watan Yuni, amma sai zafin ya ci gaba kuma ya yi sanadiyyar fari wanda ya jefa miliyoyin mutane a fadin duniya cikin damuwa na mutuwar tsiro da ka iya haifar da yunwa nan gaba. Kasashen da wannan abu ya fi addaba suna kudancin Afirka ne, kimanin mutane miliyon 18 ne ake sa ran za su huskanci matsalar rashin abinci, wato matsalar da za ta kai su ga yunwa da rashin abinci mai gina jiki. Wannan da wasu dalilai za su addabi bisashe da rashin ruwa da kuma jinyar masu kanjamau nan zuwa shekarar 2017. Wannan fari yana da mummunan tasiri a yankin kudancin Afirka, kuma muna ganin wannan abu zai kare ta'azzara, inji Rebecca Sutton na wata kungiyar taimakon ƙasa da ƙasa wacce take aiki don kawar da talauci a duniya. A cikin wannan lokaci mutane na shan fama, suna ganin shukarsu da dabbobinsu suna mutuwa. Babban shaida shine ba za a samu babban kakar da ake zato ba har sai farkon sabuwar shekara. Kungiyar kasashen kudancin Afirka ta kaddamar da wani shirin gaggawa na dola biliyan 2 da biliyan 400 don taimakawa kasashe da wannan fari ya fi tsananin addabansu don su kare irin alfanu da suka samu. Kwamitin haɗin gwiwon yankin ya fito da tsarin aikinsa wanda ya fi mai da hankali akan yadda za a taimakawa kasashe guda 7 da ke fama da tsananin farin kamar Angola, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Swaziland da Zimbabwe wanda ke bukatar dala biliyan 1 da biliyan 200. A kokarin amsa bukatun yankin, Amurka ta bada sanarwar ƙarin taimako na dola miliyan 127 wanda ya kai taimakon Amurka ga dola miliyan 300. Taimakon na Amurka ya hada ne da kai kayan abinci na gaggawa da abinci masu gina jiki da kiwon lafiya da samar da ruwan sha mai kyau da kwayar tsiro. Amurka za ta bada waɗannan kuɗaɗe ne ta hannun Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyi da take aiki da su. Dangane da gargaɗin farko da yanda aka gano canjin yanayi na ci gaba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bullo da wani shirin agaji na gaggawa a farkon wannan shekara ta yadda za a rage tasirin canjin yanayi da kuma kare nasarori da aka samu wurin rage yunwa da talauci. Muna kuma ƙara saka jari don rage mummunan tasiri da farin zai haifar da magance matsalar cikin gaggawa da kuma taimakawa wurin tsirar da mutanen yankin kudancin Afirka. Amurka tana yaba ma waɗanda suka bada taimako wurin amsa buƙatar magance fari a yankin kudancin Afirka, kuma ta yi kira ga saura su biyo sahu su bada nasu taimako na ƙasa da ƙasa. Ɗaukar ƙwararren matakai da shirya ayyukan ceto yana da muhimmanci wurin kare nasarori da aka samu a yaƙi da yunwa da talauci don samar da ceton gaggawa. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
To Mahmud, yau Alhamis kungiyar Taliban ta dauki alhakin kaiwa masu yawon bude ido hari 'yan kasar Amurka da Turai a yammacin lardin Herat da ke Afghanistan, inda suka raunata mutanen su 6 da kuma direban su wanda shi kuma dan Afghanistan ne. Mai magana da yawon 'yan kungiyar ya faɗi cewa 'yan Taliban ɗin sun auna abin da ya kira tawagar maƙiyansu ne, kuma adadin da suka bada na waɗanda harin ya shafa na da yawa. Ko da yake dai an san kungiyar da yin a ringizan adadin yawan mutanen da suka kashe. Rundunar sojan ƙasar Masar ta ce ta kashe Abuduwa Al-Ansari, wanda ta bayyana cewa shi ne shugaban 'yan ISIS da ke reshen yankin Sinai.
To masu sauraro, duka abin da suka kenan a cikin shirin namu ne baki ɗaya, kuma sai gobe idan Allah ya kai mu, inda a gobe Juma'a za ku ji wani sabon shiri da za mu fara gabatar muku a madadin wato Musulunci Tushen Rayuwa. Shirin sunan shi Tsintsiya Maɗaurin Kiɗa, wanda Juma'a Ali za ta riƙa gabatarwa, wanda kuma zai riƙa mai da hankali wajen haɗa kawunan mabiya addinai da ƙabilu daban-daban a sassa, wato kuma daban-daban na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Julie Leathers Gresham, ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.